This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 29 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Maryam da kanin labarai.
Ana sa ran jakadan Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff zai gana a yau Laraba a Isra'ila akan batun aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda 104 a cikin dare. A wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da yawa da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya. Ana fargaban mutane da yawa sun mutu, wasu da yawa kuma sun jikkata sakamakon turmutsutsin da ya faru a safiyar yau Laraba a birnin Prayagraj da ke arewacin India.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da gwamnatin Trump ta fara aiwatar da manufofinta na shige da fice na ta saƙe yar bakin haure da suka shigo ƙasar ba bisa ka'ida ba, wasu 'yan Ghana sun fara bayyana ra'ayoyinsu.
Ya zuwan su kasan waje ya taimaka ma rayuwarmu, amma yau wallahi abinda Trump ke yi zai dawo da sunga, zai zama muna cika, zai damu kasan Ghana da yawa.
Sannan za ku ji cewa kungiyar ECOWAS ta amince da ficewar kasashen Mali, Niger da Burkina Faso daga cikin kungiyar. To ko me masana diplomasiya ke cewa?
Ko kuna cikin kungiya daya ko ba kungiya daya ba, dole ne ku sami hadaka tsakanin ku, saboda ba wanda yake bukatan a tada kayan baya a kasar sa.
Sai kuma shirin zamantakewa da Zainab Babaji ke gabatarwa, inda a wannan makon shirin ya ci gaba da tattaunawar zaman lafiya da al'ummar unguwar Gangare suka shirya a garin Jos. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana sa ran jakadan Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff zai gana a yau Laraba a Isra'ila akan batun aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza, da kuma yin shawarwari akan mataki na gaba na yarjejeniyar samar da zaman lafiya. Gabanin ziyarar, Witkoff ya jaddada cewa akwai bukatar aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata, wadda a ƙarƙashin ta ne aka dakatar da yakin da aka kwashe watanni 15 ana yi, kuma tana aka sako fursunoni Falastinawa 300 da Isra'ila ta tsare, da kuma wasu mutum 7 da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. Ana sa ran za a sake sako ƙarin wasu mutanen nan da kwanaki masu zuwa. Ziyarar ta Witkoff na zuwa ne gabanin ziyarar da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai kawo nan birnin Washington. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya gayyaci Netanyahu don tattaunawa a ranar 4 ga watan Fabrairu. A jiya Laraba, Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda 104 a cikin dare. A wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da dama, da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya, wato a cikin Rasha. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da harbo kusan kashi 3 cikin 4 na jiragen sama marasa matuki a yankunan da ke kan iyakar Rasha da Ukraine, ciki har da yankunan Kursk, Bryansk, Smolensk da Belgorod. Gwamnan Smolensk Vasily Anokhin ya faɗa a kafar Telegram cewa Ukraine ta yi ƙoƙarin kai hari akan wata cibiyar samar da makamashin nukiliya, amma babu wanda ya jikkata ko ya mutu. A birnin Belgorod, gwamna Vyacheslav Gladkov ya ce wani jirgin saman Ukraine mara matuki ya kai hari akan wani rukunin gidaje inda mutum ɗaya ya raunata. Ana fargaban mutane da yawa sun mutu, wasu da dama kuma sun jikkata sakamakon turmutsutsin da ya faru a safiyar yau Laraba, yayin da dubban mabiya addinin Hindu suka je yin wanka a matsayin wata al'ada ta tsarkake kai a wani kogi a lokacin gagarumin bikin Makumb da aka yi a birnin Prayagraj da ke arewacin India, a cewar kafafen yada labaran kasar. iyalai da ke cikin damuwa sun yi layi a wajen wani asibitin wucin gadi da aka bude, suna so su samu bayanai akan yan uwansu da suka bace masu aikin ceto kuma na taimakawa waɗanda suka jakkata. Sannan yan sanda na kokarin shawo kan dambun mutanen da suka taru a wurin. Nan take da ba a bayyana dalilin da ya kawo fargaban da ya haddasa aukuwar mummunan lamarin ba, ko kuma adadin mutanen da suka mutu ko suka jakkata. Sai dai shafukan yanar gizo na wasu kafofin yada labaran kasar sun ce mutane 10 ne suka mutu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu bude taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Yayin da gwamnatin Trump ta fara aiwatar da manufofinta na shige da fice na korar bakin haure da suka shigo Amurka ba bisa ka'ida ba zuwa kasashensu na asali, wasu 'yan Ghana sun fara bayyana ra'ayoyinsu dangane da batun wanda ke ci gaba da daukan hankali a cikin Amurka da ƙetare. Ga rahoton da wakilin Idris Abdullah Bako ya aika mana.
A satin farko da shugaban Amurka Donald Trump ya hau kan karagar mulki, ya kaddamar da wasu alƙawuran da ya dauka lokacin yakin neman zabensa kan bakin haure, inda ya ayyana dokar ta baci akan iyakar kudancin Amurka da kuma dakatar da wasu shirye-shiryen da suka bada dama mutane su shiga Amurka bisa doka. Nawal Abu na Gayya, wani ba Amurke dan asalin Ghana kuma mai bibiyan dokokin shige da fice na kasar, ya yi karin bayani kan yanayin da al'ummar Ghana da ke can suke ciki da kuma waɗanda hukumar Amurka ke nema ta kama.
Yau mutanen da ke wannan gari da yawa ana zuwa aiki da takardun kansu, amma yanzu don tsoro wai sun ji an ce ana zuwa wurin ayyuka ana kame-kame isa sun bar zuwa aiki. To wallahi yan waye waɗanda ke tsoro after aje aiki? In ka san kaman baka da wani issue ba ka tuba mugun aiki ba, don Allah ka tashi ka je aiki ka je ka nemi halalinka. In ba ka ban ka saura gida wata guda wata biyu wajen kana tsoron ka fita, to ka sani landlord ɗinka kuma zai kore ka. Kan ni ya ni abokanai da ke bin baya ake shigowa, ka zo ka gaya musu kana cikin danger, ka gujo ka zo wannan gari, an yadda ka shigo an baka takada kaman ka zama cikin garin kai ka nemi aiki ma kai, kuma kai kana komai yanda ya kamata ba ka je ka sa kanka cikin wani ayyuka da bai da kyau ba. Gaskiya ban san ma ni suna da ma lokacinka ba ma san kai ba kai komai ba.
Sai dai masana tattalin arziki na da ra'ayin cewa hakan zai yi tasiri ga tattalin arzikin kasar Amurka, domin akwai wasu ayyuka da bakin aure ke yi ainihin 'yan asalin Amurka ba za su yi ba. Abdul Fatah Tahir Akinyele mai sharhi ne kan tattalin arziki da al'amuran yau da kullum a nasa bangaren ya ce.
Gaskiya ne masanan tattalin arzikin kasa wata economist suna kan cewa don lokacin da aka samu gari ba mutane, ina bari garin na yana komawa baya saboda ba samun mutane da yake in ayi production ko kuwa ayi shuke-shuke kayan abinci da sauransu, in dai ba mutane da za su ci wadan dole ayi hasara. Mun dawo gida kuma waɗannan mutane da za a dawo da su gida gaskiya ai dama niyyansu ne su je su nemo su kawo gida ne. In mai shi ya dawo gida ba wai akwai inda zai koma gida ya je ya nemi aiki a bashi aiki, gaskiya wannan ne zama babban matsala ne daga Ghana da Allah ya juyar da hankali Donald Trump ya janye daga wannan dokan da ya taso da shi.
Wasu al'ummar Ghana sun bayyana damuwarsu ga yadda za ta kasance idan an dawo da 'yan Ghana da ke aiki suna taimakawa iyali a gida.
Mun ka duba mu wurin tattalin arzikinmu, kudajen da ke fitowa a kasan waje musamman ma a kasa na Amerika yake shuwa kasan Ghana, da cikin kudajen da ke taimakawa gina arziki ko kuma gina economy kasan Ghana wanda muke cewa remittances. So shi in wannan mutane ka za a komo da su, wato wannan remittances nan dai ka tsaye rage kenan. Muna fatan kamar dai ba dama su kuma su mutakara su yi aiki su aiko don wani abu gudunmuwa na dai taimakawa madangi duka baki da.
Gaskiya zuwan su kasan waje ya taimaka ma rayuwarmu, amma yau wallahi abin da Trump ke yi zai dawo da sunga zai zama muna cika zai damu kasan Ghana da yawa fiya da yanda ake zatashe. Sa ni dai wannan ra'ayi dai wallahi in dai ana da yanda za mai ya sake wannan ra'ayi, to ya kamata maza-maza su san kanna da su ya magance wannan abu insha Allah.
Har yanzu dai Ghana ba ta ce komai ba a hukumance game da yadda za ta kasance idan an dawo da 'yan Ghana da suke zaune a Amurka ba bisa ka'ida ba. Kuma na kokarin ji ta bakin wani jami'i na ma'aikatar harkokin kasashen waje, amma ya ci tara. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An samu gudunmuwar kuɗi fiye da dala biliyan 8 daga wasu bankuna ciki har da bankin raya kasashen musulunci da bankin zuba jari na Asiya a kokarin samawa 'yan Afirka miliyan 300 lantarki nan da shekaru 6 masu zuwa shirin mai lakaban Mission 300 wanda bankin duniya da bankin raya kasashen Afirka suka kaddamar a watan Afrilun bara. An yi hasashen zai laƙuma dala biliyan 90. Aiwatar da shirin ya fuskanci kalubale saboda tabarbarewar tattalin arzikin kasashen nahiyar galibi saboda karancin kudin shiga da kuma kudin ruwa na basu sakan da ake bin kasashen. Ana dai sa ran kudaden aiwatar da shirin za su samu ne daga bankunan kawo ci gaba na kasa da kasa da hukumomin raya kasashe da kamfanoni masu zaman kansu da kungiyoyin jin kai kamar gidauniyar Rockefeller wacce ke cikin shirin. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya ce ya amince da gwamnatin Amurka akan bukatar tsagaita wuta a gabashin Congo amma bai nuna alamar yin na'am da kiraye-kirayen da ake yi na sojojin kasarsa da 'yan tawayen M23 da suke goyawa baya su janye daga birnin Goma ba. A shekaran jiya Litinin ne 'yan tawayen suka shiga garin Goma.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari mu kuma sake komawa taskar rahotanninmu. Bayan shafe kimanin shekara guda ana ta kokarin sasantawa tsakanin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS da kasashen Niger, Mali da kuma Burkina Faso da suka ayyana ficewarsu daga cikin kungiyar a bara. Yanzu kungiyar ECOWAS ta amince da ficewar tasu. ECOWAS ta ce wannan ficewa ba za ta shafi alakar kasuwanci da zirga-zirga a tsakaninta da kasashen ba. Ga rahoton da wakiliyarmu Ruqayyah Bashir ta aiko mana.
A ranar 28 ga watan Janairu nan ne kasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka ayyana ficewarsu daga gamayyar kungiyar raya kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS. A cikin wata sanarwa da kungiyar ECOWAS ta fitar yau, sanarwar ta ce kungiyar ta ECOWAS ta amince da ficewar kasashen uku kamar yadda dokar kungiyar ta tanadar. Kazalika sanarwar ta ce har yanzu 'yan kasashen uku da suka fice daga kungiyar za su iya ci gaba da amfani da fasfon kungiyar mai alamar ECOWAS ko kuma sai da yawo. Sanarwar ta kara da cewa ficewar kasashen uku ba zai shafi alakar kasuwanci da kuma zirga-zirga a tsakaninsu ba. A hirarsa da muryar Amurka, Ambassador Hassan Jika Hardu, tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da kuma Tobago, ya bayyana cewa ficewar kasashen uku daga kungiyar ta ECOWAS ba zai shafi hulɗar tsaro tsakaninsu da sauran takwarorinsu da ke cikin kungiyar ta ECOWAS ba.
Da nake so mutane su lura da shi wato harkan zaman lafiya. Ko kuna cikin kungiya ɗaya ko ba kungiya ɗaya ba, dole ne ku sami haɗaka tsakanin ku saboda ba wanda yake buƙatar a tada ƙayan baya a ƙasarsa. Duk wanda yake buƙatar zaman lafiya kuma to dole a haɗa kai, ko da ma babu wannan kungiyar ɗin to akwai kungiyoyi ƙasashe da ba su cikin kungiyoyi, amma duk da haka akwai haɗin kai saboda yaƙi da ta'addanci da irin abubuwan da suke faruwa ɗin nan. So wannan ba zai shafi wannan ba, ba zai hana kuma sojojin haɗaka saboda yaƙan ɗan tada
Dr. Nasir Mai Nasara, manazarcin tattalin arziki ne a Jami'ar Tarayya ta Usmanu Danfodio da ke jihar Sokoto, ya shaida cewa amincewa da ficewar kasashen Niger, Mali da Burkina Faso da kungiyar ECOWAS ta yi ka iya shafar hada-hadar kasuwanci tsakaninsu, wanda hakan ka iya jawo koma baya ga tattalin arzikin kasashen da suka fice.
Kamar hasashen masana kasashen da suka fita kamar za su dan fi shiga matsala, domin akwai dalilai kamar guda uku. Dalili na farko shine kasashen da suka fita kasashe ne wanda suke kan tudu, wanda ake cewa landlocked countries, ba inda suka yi iyaka da ruwa. Sannan kuma akwai abubuwan da ya shafi ainihin dogara da juna wajen sha'anin kasuwanci. Akwai wannan shi ma kanshi zai samu matsala. Aka samu matsala ta ainihin safarar kayayyaki daga wannan kasashe tsakanin kasashen ECOWAS da su. So ana ganin nan ma za su samu matsala.
Kungiyar ECOWAS dai ta ce har yanzu kofofinta a buɗe suke domin sasanci ga kasashen uku da suka bar ta. Ruqayyah Bashir, muryar Amurka daga Abuja. A
Najeriya. A gaida Ruqayyah Bashir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 10 na safe da minti 14. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Shirin zamantakewa ne, kowa ya zo ya saurara, don na san akwai masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na nemo hanyoyin samar da fahimta ne tsakanin al'ummomi da ke da bambancin addini, kabila, jinsi, siyasa, aƙida da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. A yau ma shirin zamantakewa na zauren taron tattaunawa kan zaman lafiya ne da al'ummar unguwar Gangare da ke cikin birnin Jos suka shirya. Makon jiya mun ji jawabai na tuna baya da al'ummar unguwar na Gangare, musamman waɗanda aka haife su a wurin suka kuma yi girma tare, wato musulmi da Krista, kafin rikici ya zo ya raba su. A yau ma Malam Ibrahim Salih Hassan ne ya ci gaba da bayanin muhimmancin taron, inda ya ce haɗin kai tsakanin mabambantan addinan zai janyo musu ci gaba a unguwar tasu.
Al'umman Jos din nan ta sha wahala, kuma wahalan nan ba musulmi ne kaɗai ya sha ba. Wanda ba musulmi ba ya sha wahala, musulmi ya sha wahala, an ce jiki magayi. A yau ana neman yadda za a kai amanta da waɗannan abubuwan da suka faru, da idan ana kawo ci gaba mu ma a tuna da mu. A yau nake hiran za a yi hanyoyi ko za a gyara hanyoyi a Jos. Na tambaya anguwa-anguwa, ba wanda ya ce mu anguwansu an zo an auna titi ɗaya daga cikinmu na Gangare a cikin waɗanda za a gyara first phase. Da ya zo abin da na fara gaya mishi kenan, na ce honorable farm sec, a yau Gangare hanyoyin da za a yi first phase an ce ba mu a ciki, ya ce zai bincika idan an yi wannan rashin adalcin ba zai bazo da za a gyara shi. In ba ka da wanda yake cin gwamnati ma zai maka mu. Na biyu, akwai irin abubuwa da ake yi da yawa na ɗaukan ma'aikata, na taimakawa wanda ƙarfinsu bai kai ba, taimakawa mata, taimakawa marayu, taimakawa al'umma generally. Idan muna da mutane a gwamnati da suke da niyyan, ba mu muka same su ba fa. Mun ga ce ku zo ku taimake ma. Suka ce saboda muhimmancin Gangaren, saboda zaman lafiyar da muka yi a Gangare, saboda Gangare ne mafari, saboda har yanzu muna da shauƙin zaman da muka yi da irin abubuwan da muka yi a Gangare, muke tunanin mu zo mu taimaka wa anguwan. Mutumin da ya haka kaga ba laifi ba ne. Dole ne ka tabbatar da ka ba da haɗin kai a dalilin wannan taro kenan. In Allah ya yarda, rigima da aka yi irin na da, mun daɗe dama mun fi shekara goma Gangare da sauran al'ummomi na Jos muna zaune lafiya. An ce in kana da kyau ka ƙara da wanka. An maƙasudin wannan taro kenan. Saboda haka muna godiya wa manyan mutanen da suka halarci wannan, ba tare da binciken ma menene yasa aka haɗa taron ba. Saboda a Gangare shugabanninmu, manyanmu suna da tabbacin cewa duk abin da aka kawo Gangare saboda ci gaban Gangare, ba a kawo shi don a cutar da mutane ko don wani abu. Da haka wannan taro ne na sabar da zumuncin da yake tsakanin mu 'yan Gangare da mazauna Gangare, da Allah ya sa saboda wani yanayi ya zama na ba sa alaƙa da Gangaren, ake so a dawo da wannan dangantaka don a sami ci gaba.
Shi ma Mr. Wycliffe Inusa jami'i ne a gwamnatin jihar Plateau, ya ce za su ci gaba da wanzar da wannan zumunci don samun zaman lafiya.
Don nan akwai shugabanni na aikin gwamnati, gaba ɗayansu da kuka gansu zanne nan, ni ke ƙarami cikinsu don duk 'yan siyasa ne, daga directors general sai GM sai kuma manyanmu advisors ne directly to the governor. Mun yi farin ciki da zuwanku. Sannan kuma iyayenmu cikin addinai, mun gaishe ku duka. Kamar yadda aka faɗa tun farko, ni a nan aka haife ni shekaru 55 da suka gabata. Ya nuna kenan cewa daga wanda muka girma tare sai kuma waɗansu ƙananun da suke bayan mu kaɗan da suke nan. Zumunci da Ubangiji ya sada mana cikin zukatanmu wancan lokacin kamun hargitsi ya zo ya raba mu, Ubangiji ya yi mana shi. Lokacin da Ubangiji Allah ya bani zarafi in yi wa jama'a aiki a ƙarƙashin wannan gwamnati ta fannin ma'aikatan gwamnati, don ni ba ɗan siyasa ba, abokai da 'yan uwa da yayinmu na Gangare suka ce ya kamata sun ga da shike aikin da aka bani a ciki akwai nan lura da tsaro. suka ce ya kamata mu zo mu zauna tare mu ga yadda zamu yi mu inganta zumunci na gangare yadda da yake. Muka yi zama na farko, suka bi ni har ofin suka bani kyauta. Na gode muku. Aka sake yin wani zama har ya kaga haifar da wannan, aka ce ya kamata mu yi zama kamar wannan. Na ce eh, lallai haka ya yi kyau. Kuma da dan Ubangiji Allah mu ne muka fara, ashe abun farin ciki kenan. Bari Ubangiji ya kara mana dangon zumunci. Waɗansu wurare kuma ko ba ta wurinmu ba, ta wurin wa'ansu da suka ga abinda muka yi koyi da muka yi da shi, za su yi koyi da wannan har ya bunkasa ko'ina.
Mai unguwar gangare Alhaji Guda Usman, wanda ya shararo tarihin yadda suka yi zaman mutunci da juna, ya gargadi matasa da su rungumi ɗabi'o'i masu inganci.
Wayannan dattawa zan tuna in muka gansu da kaya muna karɓa mu kai musu gida ne. Kuma wallahi babu koko abu da yake cewa Allah ya muku albarka. Abin da sa na faɗa haka, muna da matasan da muka haife su mu yaro na shekarar 56 ko 40. Ya aje gemu in yayi kana zuwa lungu sai babbar jiki ka sai kai ne zaka tsaya sai ya wuce
haka ne
wannan ba mai kyau bane wallahi. A lokacin da kinsa da musulmin aka ce wanda ya aihe mu ne, wallahi ko shi in ci bike ku sai mu zauna kamar muna wani abu ne, sai baya su wuce su ci gaba haka ne. Yanzu zan riko kaya in ba dai ka mata ya bai da kana ka duka da kaya ci ka ga tsohon din bari buya sai ka wuce kana gumi ya tafi yawon banzansa. To wannan abu tarbiyya ta baci bayanmu, wallahi da kamar tarbiyya ta lalace. Mu lokacin da iyaye mu suke muna da tarbiyya, mutum ɗaya da baya nan kuma Allah haka yake iko shi, shi ne misalai ga gidan babana ga gidan shi. Zan tuna ƙarfe 2 na dare akwai ƙarya da kira shi gambo, ni na je na tashe shi ɗauki atuma na kai tasi ta haifi gambo wanda ɗauki wani shi ɗan ladi. In an yi da su a unguwarmu shi zai ɗauke mu a motar shi mu je mu zauna sai an gama abin da ake sai tashi. Wannan ba kuɗi ake bashi ba, zamantakewa ne na saboda Allah da aka yi da. So don girman Allah bai sa ba mu koma haka. Ina roƙon ku yara ƙanana na ƙasa mu, in duk garin nan kuɗin ka ne, in ba ka da tarbiyya ba za su ma alheri ba, wallahi ba za ka samu ci gaba. Don Allah tarbiyyar da kuka bayar da kar ku daina, ku ci gaba a yi haƙuri. Ana faɗa ba a ji yanzu, amma kar a bi da su, a ja su a zauna su a gaya musu wannan zumunci da aka haɗa Allah ya sa ɗore shi. Kuma na baya da mu na riƙe ku don girman Allah ku koyi wannan abu, ko bayan ranmu za ku zauna lafiya da dukkan wanda kuke tare da shi.
Zaman lafiya da daɗi sai da shi za na cimma burina.
Ga Malam Aliyu Aliyu kuwa addini ba kafa ne na rikici ko zalunci ba.
Wannan rana ce ta farin ciki, rana ce da za ta shiga cikin tarihi a cikin zukatanmu, domin rana ce da ake so a farfaɗo zumunci wanda dama can iyayenmu da kakanni suka ɗora mu a kai. Addini kullum duk wanda kaga yana faɗa da ɗan uwan shi to ba addini ne yasa shi faɗa da ɗan uwan shi ba, akwai wani abu na son zuciya ne wanda yasa ka faɗa da ɗan uwanka. Zan ba da takaitaccen misali. Mu dai addinin musulunci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da shi, amma lokacin da aka addabe shi a Makka, waɗanda ba su da addini suka addabi sahabbansa, farko manzo Allah sai ya tura sahabbansa zuwa ga sarkin Kirista a wancan lokaci, ya ce akwai wani sarki na Kirista wanda ba a zalunci a ƙasarsa, ku tafi wurin su zai taimake ku. Da kun ga wannan ya nuna mana akwai zumunci mai ƙarfi tsakanin addinin musulunci da addinin Christianity. Duk lokacin da kuka ga an zo an haɗa mu wani abu, to wallahi ba mu in malamai ne suka kawo, pastoci ne suka kawo, to sun fita daga wani abu ne na addinin, saboda wani abu da ya shiga aljuhunsu za su haɗa mabiyansu faɗa, amma ba wai addini ne ce a yi faɗa ba. Addini zaman lafiya ya kawo. Saboda haka waɗannan shugabanni da kuka zo da wannan tunani na cewa a haɗa zumunci, musamman waɗanda suka taso a gangare ko aka haife su a gangare, ina gyara wa ɗan uwana fasto magana da ya ce za mu kunna wuta, ba wuta za mu kunna ba, haske za mu ɗosana. Wannan haske ne, wannan haske muna fata ba zai tsaya a gangare ba, ba zai tsaya cikin garin Jos ba, zai gama da jihar Filato da Najeriya gaba daya. Wanda kuka kirkiro wannan abin, Allah ya taimake ku, ya yi muku albarka. Ba zan tsawaita ba, nagode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ke ciki dai a garin Najas, al'umma sun fara fahimtar muhimmancin zaman lafiya da yafiya wa juna. Abinda ya rage da za a yaka don samun zaman lafiya mai dorewa su ne shaye-shaye da matasa ke yi, ayyukan 'yan sara suka da kungiyoyin asiri, da kuma 'yan zauna gari banza da ke jiran jin wani ya mutsi su shiga farfasawan mutane dukiyoyinsu suna kwashewa. Yayin da hukumomi ya dace su samar wa matasa ayyukan yi da zai kauda hankulansu daga ayyukan asha. Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu. Yanzu dai a madadin daukacin al'umar unguwar Gangare da suka shirya taron sabunta zamantakewarsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aika mana ta hanyar email.
To, sakon farko ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari, wanda ya ce, salam biyoyi Hausa, a gaskiya ba mu ji daɗin cikar wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso na shekara guda ba tare da sun sauya tunani ba akan fice wasu daga kungiyar ta ECOWAS. Domin haɗuwar ƙasashen a cikin ECOWAS yana da matukar amfani, musamman wajen yaƙi da kungiyoyin 'yan ta'adda a yankin Sahel. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai, waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa daga nan jamhuriyar Nijar, muna ta al'ummar jamhuriyar demokradiyyar Kongo. Fatan Allah ya yafama wutar rikicin da ke ci gaba da ci tsakanin dakarun gwamnatin ƙasarsu da kuma 'yan tawayen M23 da kawayensu dakarun Rwanda ruwan sanyi. Sai sakon Shehu Adamu Rajau, wanda ce, Najeriya ƙasarmu ta gado, ƙasa mai ɗimbin arziki, ƙasa da tarin yawan jama'a. Sai dai kuma yayin da motar mulkin ƙasar tamu ke tsula gudu, talakawan da ke ciki na kuka, shugabannin da ke jan motar kuma na dariya. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa, waɗanda suka ce, salam, fatan alheri ga VOA Hausa. Babatu da kungiyar ECOWAS ta yi kan ficewar ƙasashen AES daga kungiyar a hukumance daga wannan rana ta Laraba 29 ga watan Janairu, tamkar harara a duhu ne.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Ana sa ran jakadan Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff zai gana a yau Laraba a Isra'ila a kan batun aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza, da kuma yin shawarwari a kan mataki na gaba na yarjejeniyar samar da zaman lafiya. Gabanin ziyarar, Witkoff ya jaddada cewa akwai buƙatar aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata, wadda a ƙarƙashinta ne aka dakatar da yaƙin da aka kwashe watanni 15 ana yi, kuma tuna aka sako fursunoni Falasɗinawa 300 da Isra'ila ta tsare, da kuma wasu mutum 7 da ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. A jiya Laraba, Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine guda 104 a cikin dare a wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da yawa da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya, wato a cikin Rasha. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da harbo kusan kashi 3 cikin 4 na jiragen sama marasa matuƙi a yankunan da ke kan iyakar Rasha da Ukraine, ciki har da yankunan Kursk, Bryansk, Smolensk da Belgrade.
Masu sauraro da takardun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Saida Hamdan, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare.